Ramon Taxi. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Laraba 7 ga watan Satumba. A cikin shirin za a ji cewa hukumar zaben Najeriya na tsara yadda har ma waɗanda suka bar musulunansu saboda dalilai daban-daban za su iya kada ƙuri'a.
To ba matsalolin rashin tsaro bane kawai, akwai kuma wasu al'amuran da suka faru wanda za a ce wani abu ne daga Allah, kamar ambaliyar ruwa. Inda kai ambaliya ayi wasu mutanen sun kaura cewa musulunansu ne jinjindin.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin ciwon yamace wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Kamaru. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Liz Truss ta zama Prime Minister Birtaniya a jiya Talata a hukumance, wadda ta maye gurbin Boris Johnson wanda ya murabus a watan Yuli. A wata ganawar sirri da ta yi jiya Talata a Balmoral, Scotland, da sarauniyar Ingila Elizabeth, an buƙaci Truss ta kafa sabuwar gwamnati. Taron wanda na bin ka'ida ne kawai an yi shi ne a ƙasar Scotland, yayin da sarauniyar mai shekaru 96 ba za ta iya zuwa London ba saboda matsalolin lafiya. Truss ita ce Prime Minister ta 15 da sarauniya Elizabeth ta nada, kuma shugabar jam'iyyar Conservative ta 4 a cikin shekaru 7 kacal, wanda ke nuni da dadewar sarauniyar da kuma rudanin baya-bayan na a siyasar Birtaniya. Ganawar Truss ta faru ne sa'o'i bayan Johnson ya tafi Scotland don ganawa da sarauniyar. Daga baya Truss ta koma London da yamma, ta bayyana abubuwan da gwamnatinta za ta sa a gaba a cikin wani jawabi ta talabijin a wajen gidan Prime Minister da ke lamba 10 a Downing Street.
A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Joe Biden ya kira sabuwar Prime Minister Birtaniya Liz Truss ta waya a jiya Talata. Ya tayyata murna kuma shugabannin biyu sun yi alƙawarin ƙarfafa dangantakar su yayin da suke hada kai wajen tunkarar Rasha. Ina mai marmarin zurfafa wannan dangantaka ta musamman tsakanin ƙasashenmu da kuma aiki tare wajen tunkarar ƙalubalen duniya, ciki har da batun ci gaba da goyon bayan Ukraine yayin da take kare kanta daga takalar da Rasha ke yi, a cewar Biden a wani sakon Twitter. Da alamar shugabannin biyu za su gana a taron babban zauren Majalisar Dinkin Duniya a ƙarshen watan nan na Satumba. Truss ta yi nasara a takarar zama Prime Minister a ƙarƙashin jam'iyya mai mulki ta Conservative a ranar Litinin, sannan ta maye gurbin Boris Johnson a matsayin Prime Minister a jiya Talata, yayin da Birtaniya ke fuskantar matsalolinta mafiya tsanani a tsawon shekaru gwammai.
'Yan sandan Canada sun kewaye wani gida da bindigogi jiya Talata a wani wurin da aka ware ma 'yan asalin ƙasar, inda aka yi ta daba wa mutane wuka a ƙarshen mako. Hukumomi sun yi gargaɗin cewa sauran waɗanda ake zargin na iya kasancewa a yankin. 'Yan sanda sun aika da sanarwar gaggawa ta wayoyi suna neman mutane su fake. Suna masu cewa mai yiwuwa an ga wanda ake zargin Miles Sanderson a gandun da aka ware na James Smith Cree First Nation. Wani wakilin kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ji mutane suna kururuwa da gudu sai ya ga 'yan sanda sun kewaye wani gida. 'Yan sandan sun killace hanyoyi da ke zuwa cikin yankin da aka ware din. Ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Gai da Hanifa, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda hukumar zaben kasar ta ce ta himmantu ga ganin kowane dan Najeriya da ya cancanta ya samu sukunin kada ƙuri'a a zabe mai zuwa ta wajen ganin har ma waɗanda suka warwatsu saboda wasu dalilai sun samu hanyar kada ƙuri'ar. Daga Abuja ga Halima Abdulrauf da rahoton.
Hukumar INEC din ta bayyana hakan yayin wani taron bita na masu ruwa da tsaki a bisa tsarin dokar zabe na shekarar 2022 da aka yi wa kwaskwarima da kuma wasu ka'idoji don baiwa 'yan gudun hijira da suka kunshi waɗanda rikicin mayakan Boko Haram da na 'yan bindiga ya daidaita, sai kuma waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwa ya ratsa da su damar kada ƙuri'a a zaben shekarar 2023 mai gabatowa. Farfesa Mahmud Yakubu shine shugaban INEC a Najeriya.
So ba wani sabon tsari bane ba, wannan tsari kuma zabe ta fara aiwatarwa kafin zaben 2015, amma abinda ke faruwa shine duk lokacin da babban zabe ya karato mukan sake duba wannan tsari a yi masa kwaskwarima, musamman ma wannan karon akwai sabuwar doka ta zabe. To shine bayan da muka aikin da mu muka yi a matsayin hukumar zabe ne, muka ji ya kamata a gayyaci masu ruwa da tsaki su kuma zo su duba su ba mu shawarwari don mu inganta wannan tsari. To babban dalilin da ya sa muka taro a nan kenan. To ba matsalolin rashin tsaro bane kawai, akwai kuma wasu al'amuran da suka faru wanda za a ci wani abu ne daga Allah, kamar ambaliyar ruwa. Inda kai ambaliya ayi wasu mutanen sun kaure cewa matsugunan su na jinjinjin sun koma wani matsuguni na wucin gadi. To su ma kamar waɗanda ibtila'in rashin tsaro ya afka musu, da su ma dole su an yi tsari yadda su ma za su yi zaɓe. To tsarin da muke shine mu tantance ina suke. Idan suna sansanin 'yan gudun hijira misali, to su akwai tsarin da muke yadda zai ba su 'yanci su yi zaɓe kamar kowane ɗan ƙasa a sansanin 'yan gudun hijira. Idan kuma suna zaune ne da 'yan uwansu a cikin gari, to inda za su iya komawa inda suka yi rajista a su yi zaɓe ran zaɓe, to nan da su iya koma inda suka yi rajista don su samu su kada ƙuri'ansu.
A cikin masu ruwa da tsaki da suka halarci taron bitar akwai shugabar kwamitin majalisar wakilai, mai kula da harkokin zaɓe da jam'iyyun siyasa Malama Aishatu Jibril Dukko, kuma ta yi ƙarin bayani a game da shirin na INEC na tabbatar da babu wani ɗan Najeriya da ya kai shekarun kada ƙuri'a da za a bari a baya.
To wannan shiri ne wanda ita hukumar zaɓe ta shirya domin ta tabbatar cewa wanda ibtila'i ya same su ko na tashe-tashen hankula ko na ibtila'i na wanda Allah ya aiko ya kasance ba sa garuruwansu ko anguwanninsu, su ma su kasance an tabbatar da lokacin zaɓe sun samu dama su yi zaɓe, domin wannan ba laifinsu ba ne, saboda haka bai kamata a ce an bar su ba su yi zaɓe ba. Shi yasa ita hukumar zaɓe ta ga ya dace ta shirya wannan bita na musamman domin a gano yadda za a bi cikin sauki, a ba su dama don 'yancinsu ne su yi zaɓe a ko'ina suke, inda 'yan Najeriya ne. Mun zo na farko don mu nuna goyon bayan mu, don mu muka yi dokar da ta ce kowane ɗan Najeriya a bashi dama ko a bata dama ta yi zaɓe.
Shin 'yan gudun hijira musamman a birnin tarayya Abuja na samun damar yanka katin zaɓe na dindindin?
Ni ce mai suna Liyatu Ayuba daga jihar Borno, Chief of Labor Government. Tun 2011 ina nan, amma wannan kam ya faru a 2014 ne. Gaskiya an ba mu dama, don saboda har akwai ɗan mu ma ɗan gudun hijira wanda ya zama kansila a City Center na shekara 8 kenan suka soka bana. Daga nan har na samu ni ina cikin expo na City Center. Kuma bancin haka muna da kam guda 18, akwai chairmomi, akwai woman leader. Muka kiro mutane mu gaba daya, muka kawo su aka musu katin zabe. Ina tabbatar mun da muna nan iyalinmu a nan mun kai 3,400, kuma a cikin su sai dai wanda bai kai shekaran da zai yanka katin zabe ba, gaba daya su mun yi katin zabe, kuma an ba mu yanci mun yi zabe abinda ranmu yana. Tabbas sun kara dawo mana, musamman ma sun sake dauko mana injin din gaba daya, sun aje mana a garden na kusa-kusa da mu saboda mu samu mu yi. Kuma daga acoci da masallaci duk an mana gargadi akan cewa kowane mutum wanda ya kai shekarun yin zabe ya je yanka katin zabe saboda ya dangwala na son ra'ayin shi. To gaskiya a lalle an sake fita, kuma waɗanda dama shekarun su bai kai ba sun sake fitowa sun yanka katin zabe. Nan all secretariat muna kada zabe area 11, muna kada zabe area 10, area 2, area 1 shine wuraren da mutanen mu suna kada zabe.
Ranar 25 ga watan Fabrairu shekarar 2023 ne za a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya, sai na gwamnoni da 'yan majalisun dokokin jihohi a ranar 11 ga watan Maris na shekarar. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Sai da Halima, yanzu kuwa ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
Iran ta faɗa a jiya Talata cewa a tattaunawar da ta dade tana yi da manyan kasashen duniya don maido da yarjejeniyar nukiliyar da ta sukurkuce a shekarar 2015, tana mai dagewa kan warware matsalolin da suka shafi batutuwa guda hudu. Batutuwa hudun da kakakin gwamnatin kasar ya yi jawabi kansu sun shafi tabbacin da Amurka ta yi cewa za a samar da wata sabuwar yarjejeniya da sassauta takunkumin da aka kakaba mata da kuma sanya ido kan wuraren Iran din da Majalisar Dinkin Duniya ke yi. Kakakin Ali Bahadori Jahromi ya shaidawa manema labarai cewa kamar yadda shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya ce, mun bibi kuma zamu bi batutuwa hudu a tattaunawar. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasa da kasa ta faɗa jiya Talata cewa har yanzu tana cikin matukar damuwa game da lafiya da kuma yanayin tsaro a cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a Turai. Cibiyar Zaporozhye da ke tsakiyar kazaman fada a tsakanin sojojin Ukraine da na Russia a kudancin Ukraine. Halin da ake ciki a yanzu ba mai yiwuwa bane, kuma matakin da yafi dacewa don tabbatar da tsaron cibiyoyin nukiliyar Ukraine da al'ummar ta shine a kawo ƙarshen wannan rikici a yanzu, inji hukumar nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya a wani sabon rahoto bayan shugaban hukumar ta IAEA Rafael Grossi da tawagar jami'an tsaro suka ziyarci wurin a makon da ya gabata duk da cewa an kai hare-hare a kusa da tashar. Hukumar ta IAEA ta ce ta ga barna mai yawa a tashar amma bata dora laifin kan kowa ba. Rasha wacce dakarinta ke kula da cibiyar tun a farkon mamayar da ta yi da kuma Ukraine wadda injiniyoyinta ke aiki a tashar, kowanne na zargin juna da kai harin.
Agaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Ka Asmarawi kar a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar sadarwa wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum sauraro, barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azzu a cikin shirin ciwon yammaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ita mace a gida tana kasancewa tamkar ginshikin tarbiyyar iyalanta da ma al'ummar baki daya, sai dai kuma a rashin na kai yakan sanya wannan rukuni na al'umma cikin wani mawuyacin hali, musamman idan ya kasance mai gida ko kuma iyaye ba su da ƙarfin tattalin arziki domin biya musu buƙatunsu na yau da kullum. To a yau za a ji muryoyin wasu mata da suke inganta rayuwar iyalansu da mata al'ummomin da suke rayuwa a cikinsu daga karamar hukumar agaye a jihar Niger, Najeriya, sakamakon wani tallafin da suka samu karkashin wani shirin bankin duniya da haɗin gwiwar gwamnatin Najeriya karkashin ma'aikatar mata ta ƙasar da zimmar bunƙasa tattalin arzikin iyalai domin yaƙi da talauci da kuma inganta rayuwar mata, wanda aka yi laƙabi da Nigerian Women Project. na kuma zan tada mai kula da shirin sadarwa don gyara halayyar mutane wato behavioral communication change a jihar Niger Hajiya Balkisu Abdul Aziz a game da abin da wannan shiri ke kunsa.
Garin ji daga gari mai yugunta wannan shiri dai na tallafawa mata ne ganin cewa sun tsaya da kafafuwansu wanda ba za su dogara ga wani ba da za a wulakanta su wanda za su iya yin abu na kansu da kansu ba tare da namiji ya sa su su yi wannan abun ba wannan ra'ayin su ne aka tara su don su ci amfanin junan su
zan so daga gari irin kalubalen fahimtar da su wannan shiri
akan bayanan da na samu gaskiya an dan taba saboda matan suna ganin kaman cewa an zo a cuce su ne sannan wayansu mazajen su ma ba su son ma su shiga suna ganin kaman an bari sun shiga za su gagare su sannan kuma a zancen shiga kauyuka hanyoyinmu na jihar Niger sai a hankali hanyoyi ba su da kyau wani lokaci ma akwai lokacin da zaman da an je shi za a shiga wani kauye can wuraren kundu ne ko aka ce mota ya makale da kyar aka iya aka cire ba wai ma boss ba Fahilox to irin wannan kalubale sun fuskanta da yawa wanda ni kadai dai bazan iya bayani akai ba tunda na journey na su daga baya
amma irin nasarori da ake samu su akwai ko kuma da saura
to mata kin san suna da san hadin kai cikin ikon Allah bayan an zo an samu hadin kansu sun kafa wayannan kungiyoyin sun zo suna tanadi suna adashi suna sa tara kudi a cikin akwatin nan kidinjin kika shiga duka community sai nan zaki ji suna miki magana asusu ba karamin tallafi asusun ne ya kawo musu ba saboda me a wannan asusun wayan sun kuma ce mana suka yi ko ba ba su wannan grant din ba they are okay with the abin ga da aka ba su da yadda za su yi zubin nan da skills din da aka ba su waye da kai da aka ba su da yadda za su zauna da mazajen su da yadda za su ajiye kuɗi da yadda za su juya su dai ƙara bunƙasa ayyukan su wallahi suna jin daɗi sosai din yanzu ga mace fasili gan ita ke tana zaki ga mace tana ciyar da gida kudin makarantar yara tuntun ma ya kasance ita wanda ba mijinta ya rasu zaki ga nauyin yara na kanta tana ciyar da gida ta sa su makaranta ta kuma ci gaba da sana'anta akwai wata mata da muka je wurin ta a Ushishi abin alajabi abin jin daɗi su biyu ne wurin mazan su kuma dukan su suna cikin wannan work group din ta gyara ɗakin ta ta sa mishi tiles tana da ta sa satellite a ɗakin ya kai matsayin ma kaman ita ne champion din ta gidan saboda komai na gidan ita ne ake fuskanta yaya aka yi wannan saboda wannan sana'an da ta samu aka koya mata yadda za ta adana kanta da kuma yadda za ta sarrafa kuɗin da ta samu aka samu wannan ci gaban
bayan ita kuma mun samu zantawa da mai sa ido akan ayyukan kungiyoyin matan na karamar hukumar Agayi Hajiya Tadatu Kawu kuma muka tattauna akan adadin matan da suke cin gajiyar shirin a wannan karamar hukumar
wayannan malamomin duk sun kasu ne cikin wayannan bangararin guda uku kowannen su suka shigo wayannan karkaran nasu su yi aiki duk yanda abubuwan ke tafiya na wanda suke can kasa sai su hado bayanin aikin su su ba wannan sai shi kuma a kawo mai idan kuma ya kasance ni ma zai shiga ne sai in biyo su in gani ido da ido inda abubuwa ke kasancewa da matsalan da suke ciki sannan kuma ni sai in gabata ma SPCU
yanzu kimanin mata nawa suke cin gajiyar wannan shiri da kuma akwatuna nawa kuke da shi
to kungiyar da muke da shi kwata-kwata a garin Agayi dai ya kasance 1,474 sannan kuma ma mata da suke cikin sa su kasance 30,250
wani irin tallafi kuke ba su baya ga kudade da ake ba su kudin jari
ana koya musu yanda za su gyara sana'ansu yanda kuma za su kula da harzikin da suke samu cikin sana'ansu yanda za su hada na kudin su su kasa shi uku suna mayar guda cikin wannan sana'a suna ijiye guda sannan kuma suna saka gudan cikin asusuwa
to yanzu wani irin nasara aka samu kuma ina batun kalubale
babban nasara tunda aga yake nan a tahiri ba mu taba samu wannan irin shirin ba da yake tallafawa mata ba gaskiya kukan babu ko ku hayaniya tsakanin miji da mata a cikin gidajen su wallahi ya ragu sura ta kuma cikin mata dan rashin sana'a ko rashin aikin yi wallahi ya ragu da wanda suke ma da ilimin sana'a ba su da kudin jari yanzu an samu kowa nan na dubara
Zan so ki faɗa mini sirrin.
Aisha Ibrahim. Kana na tattauna da wasu biyu daga cikin waɗannan mata a game da yadda rayuwa ta kasance kafin tallafin shirin da kuma bayan da suka samu wannan tallafin.
Me shi kika fara wannan sana'a?
Lokacin shi ne na fara wannan sana'a da na zo aure ne. Na zo na tarar da su mutanen gidan sana'a. Na yi kamar shekara uku.
To dama kin zo da sana'ar ne ko kuma sai da kika zo?
Sai da na zo.
To me yasa kika fara sana'ar da su?
Saboda ta kai cin daki. Idan aka kawo sai a ba mu rubun jini. Idan an ba mu mun ƙare sa biya mana na muna taje kuɗi. Hakuri zai yi yawa. Da yawa aka ce to mu ringa mu mutum biyu mu hada kuɗi mu sai buhu ɗaya. Idan muka samu riba sai mu cire mu haji. A lokacin da ya zo yin yawa wannan ta samu nata ne mana samu na muka fara cewa da wannan sana'a.
Duk kowa ya samu nashi ya kafu da kafafunsa. Kun ci gaba da aiki tare ne ko kuma a kama?
Da mun juna ita tana yin nata ne mana yin nawa. Idan muka yi ko ita idan aka siye nata ban samu ciniki ba ko sai idan wani ya zo ko aka kawo wannan rogo ko mun samu kuɗin da zai siya benin ta sai ta ranta mun kuɗin nata sai mu siya. Idan na siya idan na zo na sai da na san biya mata kuɗin ta amma ko mu tsakani na da ita kenan.
To yaya rayuwa ta kasance tun lokacin da kika fara wannan sana'ar? Wani irin sauyi kika gani a rayuwa?
Na ga sauki sosai. Wani miji zai fita ba zai dawo da wani ba. Sai samu wannan kuɗin farka da shi. Wannan abinci kuma sai samu zuba a tukunya mu ci da ni da yara. Ina ta nufin musu. Ina fata na kan yayana su ne su yi karatu. Wani lokaci ne suka dawo sai su ci a ce su hansu wani kuɗi a makaranta. Uba idan bai samu ba sai ni ɗauki mu ba su tafi da shi. Da wannan ƙungiyan ya zo. Da aka kwashe mana kuɗi buhu biyu nake siye da amma da wannan kungiyar ya zama guda uku uku yanzu da muke siye. Kuɗin da muka ranta a cikin gurufin namu da wannan ya zo aka biya mana sai muna ringa cirewa kanin kanan muna jajiye kaji. Da muka zo wannan gurufin din da aka koya mana idan muka ranta kuɗin din. Ina da aka yi sai mu ranga cire kamar mun ranta kamar 3,000 kowane sati sai mu ranga biya 2,000 ai yanzu ya kare.
Kiga yawun sunayi
na annan wani lamu wanga ungoje Allah kuma je muna ada kai mu kowa yana samu ina sa riba muna sa akwati kuma kowa da kowa.
Ku nawa ne kuke wannan hadaka?
Mu 22 ne.
Misali buhu rogo nawa kuke jikawa?
Mu rana buhu 10 ne.
Kuke ne da me kuke?
Buwa da kuke shi ne muna yi da shi.
Ku ya kuke yi ku sayar da shi idan kun samu?
Ka ce a zama guda a samu guda mutala 5 ko mutika 10 ko 15 kowa yana shigarwa.
To kafin zuwan wannan kungiya yaya kuke tafi da al'amuran kasuwanci?
Isararo gashi mun koro gangara sai dai kuma lokaci ya ci mana. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da duk waɗanda aka ji muryoyinsu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wuni lafiya.
A gaida Aisha yanzu kuma ga Garba Awwal da shirin na gaba.
Don fara a cikin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Cameroon Tribune. Allah ta mai da hankalinta kan komawar ɗalibai makarantu na wannan shekarar 2022 zuwa 2023. Ɗaliban ne sun koma makarantunsu ne ranar 5 ga watan 9 shekarar 2022 nan bayan sun kwashe dogon hutu a gidajensu na watanni 3. A sashen ɗan aware ma wannan shekarar dai iyayen na ɗaliban sun haɗi ta ƙarya cewar dole ne yayansu su koma karatu. Sai kuma jaridar Ekonomiyo ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da ita kuma ta gulmuta mana cewar hukumar ruwan sha ta kasar Kamaru kamo ta ta ce yanzu ne tana bin gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ba su tukan kudade har miliyan 10 na sefar kasar wanda ake amfani da ruwan sha din a manyan ma'aikatan gwamnatin kasar. Sai kuma jaridar Le Messager an da ita kuma tace gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta nuna babu sani babu sabo a wannan shekarar 2022 domin masu dauke da bindigogi a bangaren yan awalan kasar suna neman hana dalibai kuma ba makarantun su. Yau shekaru 5 kenan da suke ta dauke baradi tsakanin su da gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru a sashin na yan aware. Jaridar Independent kuma tace ana cikin halin ni asu a binnin yawun da ya fada gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru kan matsalan ruwan sha waɗanda ake amfani da su na yau da kullum. Hukumar ruwan sha kamo wata ta ce tana iyaka bakin kokarinta domin ta ga cewar haka ta cimma ruwa a binnin na yawun. Sai kuma jaridar Le Jour an da ita kuma ta shaida mana cewar komawar dalibai makarantu a bangaren yan awali wani abu ne da yake cike da tsoratarwa domin masu dauke da makamai a wannan sashin sun ce ba za su yarda a koma makarantu ba a sashin nasu da suke da karfin fada a ji. Jaridar Economy kuma ta tabbatar mana cewar a jihar Kudun kasar Jamhuriyar kamar hukumar noma ta fara wani babban talonta na gudanar da wani hoɓɓasa kan farfado da noman kakao ko gawa domin ganin an karfafawa manoma gwiwa da ma ba su tallafin makudan kudade da kayayyakin aiki irin na zamani da kuma iri wanda za su yi amfani da shi domin farfado da noman a kasar Jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala shirin da muna wannan makon ne da jaridan Dusahir ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru. An da malaman makarantu a yanzu haka sama da guda 1500 ne da suka gudanar da wani gangami domin nuna yadda za a gudanar da karatun wannan shekarar 2022 zuwa 2023. Taron da ya gudana ne karkashin jagorancin Baturen Ilimi na bangaren arewacin kasar Kamaru. An da hukumar ta ilimin ita ce ita ce za ta ba da jadawalin an da za a yi a gudanar da karantar da dalibanta a fadin kasar baki daya. Mahama Awul Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
A taƙaice, Liz Truss ta zama Prime Minister da Birtaniya jiya Talata a hukumance wadda ta maye gurbin Boris Johnson wanda ya yi murabus a watan Yuli. A wata ganawar sirri da ta yi jiya Talata a Balmoral, Scotland da sarauniyar Ingila Elizabeth, an buƙaci Truss da ta kafa sabuwar gwamnati. Taron wanda na bin ka'ida ne kawai an yi shi ne a kasar Scotland yayin da sarauniyar mai shekaru 96 ba za ta iya zuwa London ba saboda matsalolin lafiya. Truss ita ce Prime Minister ta 15 da sarauniya Elizabeth ta nada kuma shugabar jam'iyyar Conservative ta 4 a cikin shekaru 7 kacal wanda ke nuni da dadewar sarauniyar da kuma rudanin baya-bayan nan a siyasar Birtaniya. Ganawar Truss ta faru ne sa'o'i bayan Johnson ya tafi Scotland don ganawa da sarauniyar. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta faɗa a jiya Talata cewa har yanzu tana cikin matuƙar damuwa game da lafiya da kuma yanayin tsaro a cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a Turai, cibiyar Zaporozhye da ke tsakiyar ƙazamin faɗa a tsakanin sojojin Ukraine da na Rasha a kudancin Ukraine. Halin da ake ciki a yanzu ba mai yiwuwa bane kuma matakin da yafi dacewa don tabbatar da tsaron cibiyoyin nukiliyar Ukraine da al'ummar ta shine a kawo ƙarshen wannan rikici a yanzu, inji hukumar nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya a wani sabon rahoto bayan shugaban
ko masu sauraron mu nan kuma muka kawo ƙarshen shirin mu na hantsi. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya da gabatarwa, sai kuma Salamun Abu wanda shi kuma ya bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.